This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 2 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani rukunin kwararru masu zaman kansa daga Majalisar Dinkin Duniya ya nemi a gaggauta sakin tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan. Wani bincike da aka gudanar ya ce sojojin Rasha sun tafka gagaruma asara tun bayan kaddamar da cikakkiyar mamayar ta akan Ukraine a watan Fabrairu shekarar 2022. Isra'ila ta ba Falastinawa umarnin ficewa daga sassan Khan Yunis da kewaye.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahoton ci gaban bil'adama na Ghana na shekarar 2023 ya bayyana cewa rashin aikin yi ga matasa abin tayar da hankali ne sosai a kasar. Kalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na kawo karayar gwiwa wurin neman ilimi a cewar wata matashiya da ta kammala karatu shekaru 6 da suka wuce amma bata samu aikin yi ba.
Muna roƙon government ya ankure duba mana cikin eso ba mu ma mu samu aiki nan wani mu saboda karfa makanka asiri isa ka nemi ilimi ya za yan bayan ka ma su yi kwazo su je school na ba su zuwa saboda ga wanda ke gaban su ma ya je school ma ina gida bai kulle komai me yasa da su je.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da masanan harkokin siyasa Garba Suleiman Krako a game da hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke wanda ya ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da kariya daga wasu tuhume-tuhume. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya akan batun kalubalen tsaro a ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Litinin ne wani rukunin kwararru masu zaman kansu daga Majalisar Dinkin Duniya ya nemi a gaggauta sakin tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ba tare da wani sharadi ba, inda suka bayyana cewa daurin da aka yi mishi son zuciya ne kawai kuma ya saba dokokin duniya. Kungiyar da ke aiki akan waɗanda aka daure bisa son zuciya da ke da mazauni a birnin Geneva da ke mika rahotanninta ga kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ta wallafa cewa hukumomin Pakistan ba su da wata madafar shari'a wajen tsare Imran Khan. Kungiyar mai mambobi biyar ta ankarar da cewa daurin tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 71 a duniya ya sabawa akalla yardaddun kudurori sama da 10 da aka amince da su a duniya kan haƙƙin dan adam da yardajjen kudurin kare haƙƙin 'yan siyasa da al'umma ƙasa da duniya ta amince da su. Bincike da dama a baya-bayanan da 'yan jarida suka gudanar ya samar da kididdiga da ta bayyana yadda sojojin Rasha suka tafka asara gagaruma tun bayan kaddamar da cikakkiyar mamayar ta akan Ukraine a watan Fabrairu shekarar 2022. A ƙarshen watan Yuni, labarai daga kasida mai zaman kanta ta samo muhimman labarai da suka bayyana mutuwar dakarun Rasha sama da 71,000 a yakin tun a watan Fabrairu shekarar ta 2022. Ta adadin da cibiyar kididdigar ta ƙasar ta Rasha ta tattara, rahoton ya kuma gano cewa akalla sojojin Rasha su 45,000 sun rasa ransu a Ukraine cikin shekarar 2023 kadai. A farkon watan jiya, wata majiya daga wani budadden bincike ta kafar yada labarai mai zaman kanta a Rasha mai Diziana da sashen harshen Rasha na BBC suka gudanar ya tabbatar da sunayen dakarun Rasha su 64,000 da aka kashe har lahira tun fara cikakkiyar mamayar ta Rasha. Isra'ila ta ba Falastinawa umarnin ficewa daga sassan Khan Yunis da kewaye, wani umarni da ke nuna shirin da Isra'ila ke yi na kaikaitar kudancin Gaza da wani barin wutar kamar yadda ta yi a farkon wannan shekarar a wani lokacin da aka warwatsa dubban mutane daga gidajensu da lalata wani bangare da dama na Khan Yunis. Mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce hakan dai ya sake nuna cewa a yanzu babu wani wuri da ke da aminci a Gaza. Akwai buƙatar ƙara zage damtse domin kare fararen hula. Mai magana da yawun na Guterres Stephane Dujarric ya kara da cewa wannan wata mummunar tsilla-tsilla ce da al'ummar Gaza za su ci gaba da fama da ita akai-akai. Umarnin ficewar ya zo ne a daidai lokacin da labari ya bulla cewa Isra'ila ta sako daraktan babban asibitin Gaza a jiya Litinin daga cikin gwamman Falastina da aka sako zuwa Gaza domin samun magani a asibiti. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hawwa Sharif za ta dawo da karshen labaran duniya, amma yanzu za mu leka bangaren rahotanninmu. Sabon rahoton ci gaban bil'adama na Ghana da ake kira GNHDR na shekarar 2023 wanda hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya da haɗin gwiwar hukumar kididdiga ta Ghana da kuma hukumar tsare-tsare ta ƙasa wato NDPC suka fitar ya bayyana cewa rashin aikin yi ga matasa abin tayar da hankali ne matuƙa, inda kashi 65 cikin 100 na matasa masu shekaru 15 zuwa 24 ke fama da rashin aikin yi, lamarin da kuma ke nuni da cewa wani babban kalubale ne ga ci gaban ƙasar nan gaba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Baku ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Accra.
Rahoton wanda aka yi wa taken kimar aiki nan gaba a Ghana, hanyoyi zuwa ga ayyuka masu dorewa, shawarar yin cikakken tsari don cike gibin da ke tsakanin guraben aikin yi na yau da kullum da kuma bunƙasa kasuwar aiki. Ya ƙara da cewa kashi 75 cikin 100 na ma'aikatan Ghana na fannin masu zaman kansu ne da ke kunshe da sana'o'i masu ƙanana da matsakaitan jari. A wajen bikin kaddamar da rahoton, shugabar hukumar UNDP a Ghana, Angela Lusigi, ta jaddada muhimmancin gina dan adam ta hanyar ilimi, samar da ababen more rayuwa da fasaha don samar da ayyukan yi masu dorewa musamman ga matasa. Ta kara da cewa,
if you're looking at the future of work, then you have to look at the talent pipeline, but you also have to look at the infrastructure that will support the entrepreneurs and the small businesses that need to grow and create jobs.
Idan ana duban makomar aiki, to tilas ne a duba tasirin masu basira da hazaka, kuma tilas ne a duba ababen more rayuwa da zasu tallafa wa masu harkokin kasuwanci da kananan sana'o'i da ke bukatar bunƙasa da kuma kirkiro ayyukan yi. Ta ce rashin aikin yi ga matasa wani bam ne da zai iya tashi kowane lokaci, don haka akwai bukatar mu dauki matakin gaggawa don magance matsalar. Kalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na matukar tasiri ga tunaninsu da karayar gwiwa wurin neman ilimi, kamar yadda wannan matashiyar da ta kammala jami'a shekaru 6 amma babu aikin yi ke nunawa.
Sunana Fatima Fadama, na kare school 2018, shekara shida kenan ba aiki. Mutum ya apply, ya apply, apply, still ba aiki. Ina da cewa ce ka kare school, yayin ka sun biya kudi amma ka kare ka zo kana depend kansu. Ina biye yinki isa muna rukan government ya kure duba muna cikin iso ba mu ma mu samu aiki nan wani muyi, saboda ka rufa makanka asiri isa ka nemi ilimi amma ka kare kana gida dai me ka samu, ya za a yi bayan ka ma su yi kwazo su je school nan ba su zuwa, saboda ga wanda ke gaban su ma ya je school ma ina gida bai kulle komai, me yasa da su je?
Sani kuma mai sharhi kan harkokin tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi tsokaci kan illar rashin aikin yi da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za a samu mafita idan an bi.
Wannan bincike ko ya nuna mana cewa mafi yawancin matasan kasar Ghana ba su da ayyukan yi. Wannan ko babban barazana ne idan gwamnati ba ta tashi ta magance wannan matsala ba, saboda cigaban kasan da zaman lafiya duka za a samu matsala a nan. To yana da kyau gwamnati ta fito da sare-saren da yake za a yi a magance wannan matsala. Daiwa na farko, ya kamata ba da ilimi da yake ana yi a nan kasar Ghana, gwamnatin ta mai da hankali wurin ba wa matasa ilimi na fasaha da kimiyya, yadda za a yi idan mutum ya kammala karatu ba lallai sai ya yi dogaro wurin gwamnati a bashi aiki ba. Shi karan kanshi yana da ayyukan hannu da yake zai samar ma kanshi ya yi ba da ya jira gwamnati ta bashi aiki ba. Sannan kuma yana da kyau gwamnati ta bude wasu cibiyoyi a samu daidai kun matasan da yake suna da hazaka wurin bude ma kansu ayyuka da yake idan an ba su tallafi za su iya bude wannan ma'aikata su dauki yan wayensu a su ba su aikin yi. Na uku, ya kamata gwamnati ta yi haɗin gwiwa da kamfanoni da yake suna zaman kansu, saboda bincike ya nuna mana mafi yawancin ma'aikatan kasa musamman matasa zaka ga suna aiki ne karkashin wayannan kamfanoni da yake suna zaman kansu.
Sakamakon bincike da shawarwarin rahoton ya bayar da taswirar sauye-sauyen zamantakewa da tattalin arzikin Ghana, wanda aiwatar da shi zai buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki da suka hada da gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin farar hula da kuma ɗaiɗaikun mutane. Idris Abdullah Baƙo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Hukumomin Turkiya sun tsare mutane 67 da ake zargi da tarzoma bayan da aka zargi wani ɗan ƙasar Siriya da cin zarafin wata yarinya ta hanyar lalata 'yar uwarshi mai shekaru 7 a duniya. Mazauna yankin cikin fushi sun lalata motoci da cinna mashaguna wuta a tsakiyar birnin Kayseri a ranar Lahadi, inda suka buƙaci duk wani ɗan ƙasar Siriya da ya fice daga ƙasar. Kafar labaran Associated Press ta ce shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya alakanta tarzomar da bangaren 'yan adawa da ke hankoran ganin 'yan gudun hijira sun koma gida. Erdogan ya ce koma menene, cinna wuta akan tituna da gidajen mutane ba abin da za a amince da shi bane. A lokacin da aka soma yakin basasa ƙasar Siriya a shekarar 2011, Turkiya ta yi maraba da 'yan gudun hijiran Siriya, inda ta kasance jagaba a duk faɗin duniya wajen karɓar 'yan gudun hijiran na ƙasar Siriya. A ranar Litinin ne 'yan sandan Iraki suka sanar da kama mutane uku mambobin wata ƙungiyar mayaka da ake zargi da kai hari a yankin arewacin ƙasar. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da zaman ɗaɗar ke ƙaruwa a yankin Kurdawa mai cin gashin kanshi, inda dakarun Turkiyyar ke ta tagurza da 'yan jam'iyyar Kurdawa ta PKK da Ankara da ƙawayenta da dama daga yammaci suka ayyana a matsayin 'yan ta'adda. An dai shirya za a gudanar da zaben da aka daɗe ana ɗagawa a yankin a watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Mai magana da 'yan ministan cikin gidan na ƙasar ta Iraki, Magdad Miri, ya ayyana a yayin taron manema labarai cewa waɗanda aka kama ɗin sun bayyana hannunsu dumu-dumu a gobarar da ta tashi a shekarar 2023 da ta 2024 a kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci a biranen Kirkuk, Erbil da Dahok.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya Litinin ne kotun ƙolin Amurka ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da kariya daga wasu tuhume-tuhume akan ayyukan da ya yi a lokacin da yake shugaban ƙasa, ciki har da tuhumar da ake masa akan tarzomar da aka yi a ginin Majalisar Dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. To ko menene tasirin hukuncin akan Trump da kuma abin da zai biyo baya? Na tuntuɓi masanin harkokin siyasa Garba Suleiman Krako, mazaunin garin Boston a jihar Massachusetts da ke nan Amurka, don jin ƙarin bayani.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Wato wannan hukunci da aka yanke ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump akan laifuffuka wanda ya aikata, to ɗaya daga cikin laifin shine na Janairu 6 ga wata, wanda ake tuhuman shi ya yi ingiza mai kan turuwa.
Ko an sami bambancin ra'ayi tsakanin alƙalan kotun ƙolin?
An samu ƙwarai da gaske. Waɗansu suna tunanin yadda duniya za ta yi ma Amerika dariya. A constitution ɗin Amerika, wanda doka ta tanadi cewa in aka kama mutum da laifi masu kama da haka, to a gwamnatance irin waɗannan laifuffuka, to ko fa masun da mutum ba zai iya aiki ba a gwamnatance, to ballantana ko ka tsaya wani kansila ko gwamna ko ɗan majalisar jiha ko na tarayya ko sanato, duk wannan ofisoshi ba za ka iya wani mukamin gwamnati ba. To su Supreme Court judges ɗin kawo ne sun rabu, to amma ya samu rinjayen wanda suka yarda cewa yana da immunity. Amma immunity din ma ba wai cikakken immunity ba ne, akwai inda aka bangara mashi aka ce wannan bangare yana da immunity, yana da kariya. To har yanzu dai ba ta canza zani ba, ba wai ya tsira ba ne don an ce yana da kariya. Akwai sauran shari'a daban-daban wajen 30 da wani ba a kansa, wanda yake kafin a yi wannan zaben ba a san yadda za ta kaya ba.
Ta yaya aka yi alƙalan suka iya bambance ƙa'idojin ba shugaban ƙasa kariya da kuma bin tsarin dokar ƙasa?
Wato a nan cewa suka yi waɗansu daga cikinsu, a lokacin yana mulki to wannan abu ya faru tunda ba ya sauka bane saboda haka yana da kariya to waɗansu suna cewa to tunda har ya sauka to ba su ga dalilin da zai sa ba za a hukunta shi ba tunda shi yayin wannan mai ingizakantu ruwa to abubuwan da suka faru kenan to wannan lokaci dan takaitaccen lokacin da yake yana mulki kafin ya handin oba ko kuma ya sauka to shine waɗannan alkalai na Supreme Court suka ce a ɗan wannan takadirin lokaci to yana da kariya to kariyar nan tun da ya sauka yanzu waɗansu daga cikin jojin suka ce dole a hukunta shi to amma wanda suka rinjaya wanda suka ce to ɗan wannan lokacin da yake da shi kafin ya miƙe mulki to kin ji inda ya makale a nan suka ɗan mishi mafaka.
To yanzu wane tasiri wannan hukuncin zai yi akan Trump da kuma neman takararsa?
A gaskiya yana da cikin halin tsaka mai wuya domin a wannan mukabala da suka yi wato debate a turance yadda Joe Biden bai da wani kwazo a cikin fafatawan da aka yi ko kuma bai wani azaman ya nuna shi ma a tsaye yake ba to ba a nan take ba wato a yanzu ma tafiyar da ake yi yana da goyon baya sosai na Amerikawa amma fararen fata amma sauran jinsin da yawa wanda ke akwai wanda ba goyon bayan shi suke ba akan duk wani abin da yake zai yi ko kuma abin da yake niyan yayi nan gaba.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kaman yadda muke a nan Washington. Ko yanzu ka binciki kafofin watsa labarai na duniyar gizo musamman wanda suke fitowa a Najeriya ba abin da zai fi ɗaukar hankalinka kamar labarai da kuma mutanen da mutane suke ci gaba da mayarwa dangane da sacin mahaifiyar mawaƙin nan shahararre na Arewa wato Dauda Adamu Kakutu wanda aka fi sani da suna Rarara. Da sanyin asubar ranar Juma'a da ta gabata ne wasu mutane suka je suka sace ita wannan dattijiya wato Malama Hawwa Adamu ɗan shekaru 75 a gidanta da ke can ƙauyen Kakutu a ƙaramar hukumar mulki ta Danja a cikin jihar Katsina. To wannan waka da muka bude da ita ta Arewa na godiya da Rarara yayi ta ne domin ya jinjina wa shugaban Najeriya na yanzu Bola Ahmed Tinubu kan kokarin da shi Rararen yace yana yi domin inganta rayuwar mutanen arewacin Najeriya din. To amma har yanzu mutanen arewacin Najeriya suna fama da matsalar rashin tsaro domin ko a ƙarshen makon nan da ya gabata yan mata da aka ce yan Boko Haram ne guda hudu suka je suka kai farmaki a wurare daban-daban da suka hada da wajen wani daurin aure da ake da kusa da wata asibiti kai har da ma wato jana'iza da ake yi da a cikin jihar Borno inda kuma ƙarshenta suka halaka mutane sun kai kusan 20. Wannan al'amari da ya shafi sace mahaifiyar Rarara yana da tasiri a shirinmu ne domin yau muna ƙarƙarin muhawara ne da aka yi tsakanin 'yan majalisar dattawa guda biyu wato Sanata Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar SDP daga jihar Nasarawa da kuma Sanata Hussein Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa wanda kuma ni na jagoranci wannan tattaunawa din a Abuja tare da taimakon wakilinmu da ke Abuja din Madina Dauda. To mun kawo magana sace mahaifiyar shi Rarara ne saboda za mu kammala tattaunawa ko kuma muhawara din ne dangane da duba kamun ludin shi shugaba Ahmed Bola Tinubu ta fannin harkokin tsaro ko rashin sa a nan Najeriya. Malamai bismillah.
Mun dau lokaci muna magana tattalin arziki saboda muhimmancin sa amma wata matsala da take da Najeriya shine shagon tsaro. Sai ta Ahmed Wadada ya fara maganar kungiyoyin vigilante da yan banga da yan sanda sojojin su. Me kokarin fara da shi auna mun nasarar Ahmed Bola Tinubu wajen inganta sha'anin tsaro a kasar nan cikin shekara ɗaya nan da yi.
To gaskiya ka san maganar tsaro aba ce mai wahala because akwai abubuwan da kungiyoyin tsaro suke ciki wanda ma ba kowa zai
lokaci bane da kaba baka ba APC ba ba in kana magana game da nasarori
ko a'a ba maganan APC bane na ga maka
ni nake so in ji ana cikin bulletin ugu ya samu nasara wajen rage tashi-tashi hankulin da ke gallaba kasar da musamman arewacin Najeriya da musamman arewa maso yammacin Najeriya
ya samu nasara yanzu kaga da watanni can baya da suka wuce cikin garin Abuja ma ana sata mutane yanzu wannan babu jiya ni ban bar Kaduna ba sai karfe 8 na dare
zuwa Abuja
da mota kuma mutane kan titi tafiya da dawowa
kamar
da rana ake kaga wannan in an samu ci gaba kan tsakanin Kefi Abuja Kefi Lafiya Makodi Jos an dade ba ji wani magana ma irin wannan bakan hanyoyin mu abinda ke wurare ne yan kadan wanda suka safi lungayen Katsina can Sokoto Zamfara da sauransu suna nan har yanzu kuma yanzu abinda sojojin Niger aka ce Allah ya sa sun samu wannan mataimaki ko dan ta'addan nan dan gidan Turki yawa to kida ma su ne suka addabi wannan tsakanin babu shakka maganan tsaro kan gwamnatin Ashiraji Bola Ahmed Tinubu abinda yazo da abinda gwamnatin ta tare a kasa da abinda ta yi ya kamata a yaba amma yabon ba wai kawai shikenan ba da sauran aiki a ci gaba
to yawan sace-sacen mutane da ake da neman fansa da diya da ake
wannan ma kaga ai taragu da fa kusan kowane every other day wato kowane bayan kwana daya zaka ji an ce an kwashi mutane da kaza nan an ci ga an shiga yan makaranta an yi waye yanzu duk abun an samu sauki saboda me tsaron ma'aikatan tsaro sun samu inda rauni yake an tattare an rurrufe wuraren gwamnatin za a yaba ai maganan jami'iya mota ce kawai da ake hawa zuwa zabe amma mutum ake magana akai kuma kaga yanzu yan gwamnati ake magana yan Najeriya sun fara bambanta zabe na jami'iya da zabe na mutum
sai ta kusan ya baban gida duk lokacin da aka sace yare yan makaranta duk lokacin da aka sace wani kaji an ce an sako shi ka tabbata har ga Allah an yi musayar kudade wani wuri wacce ta ce ba ta biyan diya so in ba ta biyan diya wa yake biyan diya ne iyayen yaren da suka sace ne kowa yake biyan wannan diya din kuma shi wannan kudin ba shine yake karfafa wannan sace-sace mutanen ba abu na biyu shine shigar wasu bangarori na mutane hadin ma'aikatan tsaro da sauransu cikin da sarakunan gargajiya da shugabannin yankunan kananan kuma da sauransu wajen cin morar wannan kudaden fansa da ake samu su ne suke taimakawa wajen karfafa wannan sace-sacen a gurin ku haka dai ne ko kuma wani abu ne daban
to magana gaskiya dai kamar yanda ka sani harkar tsaro abu ne kamar yanda shi Senator Aliyu ya faɗa abu ne wanda akwai wani sirri wanda ba lalle a sarari a san shi ba amma maganin gaskiya ita ce ana kokari to nan gwamnatin yabo ma da zaka yi mata akan wato da ta shigo da wani tsari da ake kira kinetic da non-kinetic approach ana yakin na maganin ta'addanci kuma ana kokari ta bayan gida ana lallashi ana dubo wa'in abubuwan da suke haifar da waɗannan matsala da ake samu ta ta'addanci da ake yi magana ta biyu tambayar ka akan bada kuɗin fansa ba ni da tabbaci kuma tunda abu ne wanda kamar yadda ka faɗa sai dai a ce shaci faɗi ne an ce an bada ko ba a bada ba
su ba mu tabbaci Allah ya sa sun dace sun sa albasa da irin wannan matsaloli da dawa na salama ma da dawa da ba Kano alhamdulillah baka yawan jin to me yasa wannan abubuwa suke faruwa a Zamfara Sokoto Katsina Niger sauransu amma sauran jihohi su ba sa da wannan matsaloli
zan iya faɗin abubuwa guda kamar biyu na farko dai zan iya cewa addu'a shugabannin da muke da su da sarakunan mu kullun suna tsaye akan addu'a akan Allah ya tsare yankin namu da kuma mutanen mu gabaki dai na farko kenan na biyu kuma irin tallafi da kuma jajircewar gwamnoni kamar da ka sani gonanmu da ya tafi yanzu shine ma minista na tsaro. Yawa, so an fito da abubuwa da yawa a lokacin gwamnatinsa a shekara takwas. Ya yi kokari wajen haɗe kan jiha, wajen tallafawa mutane, wajen
magana tsaro. Ma yasa nake bi hikima tunubu na ba da ministan tsaro guda biyu daga sashen Arewa maso yammacin Najeriya, shi Badar Abubakar, wanda dukansu biyu ba wanda ya taɓa aikin tsaro ba, wanda ya ɗan sanda ba, wanda ya soja. Ɗaya daga Zamfara, wacce jiha ce mai fama da tashi-tashi hankula, ɗaya kuma daga Jigawa da bata da tashin hankali. To me hikimar shugaba Tinubu na ba su mukamin babba da ƙaramin ministan tsaro ne?
To ina ga wannan ya biyo bayan aminci da ya dade da su akan halayyarsu da ɗabi'arsu. Wannan ko shakka babu wannan shine dalili. Dalilin na biyu kuma ya biyo bayan ina ga ƙoƙarinsu da ya gani. Domin harkar tsaro kamar yadda ka sani ba abu bane ba da za a iya yin shi a rana ɗaya, a gama a rana ɗaya. Misali Afghanistan gashi ne shekara su wajen 40 aka yi ana fitina a cikin kasar wannan, wanda si yanzu suka samu zaman lafiya. Gashi Sudan yanzu an shiga shekara ta uku ana ta fama. So saboda haka abinda nake gani ni a ittifaki na data shine kamar yadda da yake da su a matsayinsu na bayan yan jam'iyyarsa, a matsayin musu mutane sahihai wanda za su taimaka masa wajen tabbatar da ƙudurinsa na kawo tsaro a
Arewa. Akwai kuma ƙari bayan shi abun da ya faɗi. Ƙarin da zan yi shi ne yankin da suka fito na Najeriya su biyu ɗin duka nan ne rashin tsaro.
Amma ba Jigawa ba ta da rashin tsaro.
A'a, amma Northwest ne, yawa, Arewa maso yamma. Kuma bayan haka
amma sai ta suna cewa wai ya ba su okay ka karasa.
Bola Tinubu na ɗaya daga cikin 'yan siyasar Najeriya da suka fito suka yaƙi ƙarshen mulkin soja a Najeriya, wanda yana kuma ɗaya daga cikin wanda suka wahala har gudun hijira ya yi. So tunda a matsayin shi na ɗan dimokuraɗiyya, bari mu gwada nan gefen da ake ganin cewa lallai sai soja ne ko wani tsohon mai uniform zai iya rikewa. Bari mu sa 'yan siyasan mu gani
abu biyu da suka sha Bola Tinubu, sai mu karkare da harkokin kasashen waje. Na zo cikin Najeriya na ji ana ta zargin Bola Tinubu da abubuwa da yawa da yawa. Na farko yadda ya rarraba mukamai yanci ya fi baiwa Yarbawa mukamai manya-manya ba ko masu tsoka. Na biyu wasu na zargin su da take-taken son mai da babban birnin tarayya na Indiya hutu, wato Lagos, ta yadda yake ɗaukan manyan ma'aikatu da sauransu. Yana ka yadda akwai wannan yunkuri na cewa yana son ya fifita wannan sashen na Yarbawa fiye da sauran sassan Najeriya?
Wallahi ban yadda ba.
Baka yadda ba?
Ban yadda ba, don a bace idan aka ce ya ba wa Yarbawa matsayi. Mu ma sanda shugaban kasa Buhari ya shugabanci Najeriya, ya ba wa 'yan Arewa matsayi. Amma maganan bayaraben da ya ba shi matsayin yana da ilimi ya cancanta ko bai cancanta ba. Magana ce na cancanta. In ya cancanta shikenan, ai ba yarbanci zai mana ba, aiki muke bukata. Yanzu nan Abuja, nan Abuja misali, ko ai Musa Bello da yayi minista shekara takwas, me yayi, ina amfanin shi ga Arewan idan misali ake magana? Ga wike ya zo wata bakwai takwas dubiyan da wike ya fitar, kuma duk wannan yawancin kwangilan fa shi wannan din ministan Murabus shi ya bada. Amma ba yi funding din su ba, ba yi komai ba. Mu ai Arewa, Kudu, Yamma, duk magana ce na dan adam ya samu inganci kawai na rayuwa. In Iblis ne ma zai zo ya mulki Najeriya, kuma dan kasa zai samu kwanciyar hankali.
To ya mutum ya fito ne Lagos. Irin na su CBN.
Wannan magana ce ta banza. Ai na yi magana a kai. Mu Arewa ma ya kamata darajarmu da martabarmu da mutuncinmu a Najeriya, mun wuce ma a ganmu a same mu muna kuka a kan abin da bata dace ba.
A gaishe ku bada godiya ga Sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida tare da wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauna kan taimakonta wajen haɗa hancin wannan muhawara ɗin. Sai Allah ya kai mu rana wata yau. Muna fata da muku da wani sabon batu. Ku huta lafiya. Ni ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington.
Amma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Dadi Balawai wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyar Munashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.